أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينقوى يومنا لتنين شدى قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة شكرا تدبو تيدة تريه تودة ثلاثين دترا واندي ديدة أشرين دتي قوة بيار ميلادية هيهور النبي عيسى دم مريم عليهم السلام شكرا تدبو بيودة قوم شاتكوس منا تكين تفسير القرآن ميجرما أجيا منطيا آية تثلاثين دبقوي أتكين سورة المائدة شافي نتلي دقوم شاهدو أيو دا يبدأ الله za mu tashi a aya ta 37 zuwa ta 38. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance jagoran mu cikin wannan karatun da zamu gabatar. Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a duk cikin ayyukan da zamu gabatar. Allah ya kashe mu akan haka. Allah ya sanya aljanna firdaus ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce was-sariqu was-sariqa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم.
مناسبة تتكلم آيويتنا دا مهمانتي أتكين علمي نتفسيري كوبا هكبا منفتيتي وا وطنا آيوين جيريسو كي أكوي حكمة تتسا وطا آية أكسنياتا باين وطا آية كودا بسبكاء لوكا تشيت آيبا أوتنسو آيوي كو أوتنسو سروري تو إدن مكدوبا أنن أنكاو زنشن ساتا باين أني زنشن مينيني an yi zancen takawa. An gane ko takawan nan saboda in ka ji tsoron Allah za a karbi ayyukanka, za a sauƙaƙan ma da al'amuranka. Sai aka yi zancen jihadi, wanda muka ce jihadin nan bai takaita ga abu guda ba kamar yadda waɗansu mutane suke tunani, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadisin Anas, jahidul mushrikina bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Kaga ku yake su harda harshen ku tunda shi bi amwalikum wa anfusikum ya maimaita a wurare da dama. Wannan hadisi yana cikin sunan Abi Dawud. Sannan kuma mun faɗa kamar yadda zo a cikin hadisin Aisha wanda Imam Muslim ya fitar da shi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ma Hassan bin Thabit ya kaima wato yayi zambo zuwa ga Quraishawa, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce inna ruhal qudus ma'aka ko la yazalu ma'aka ma nafahta 'anil islam. Kenan ruhi mai tsarki yana tare da kai matukar kana kare musulunci, ma'ana da baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi maka ta hanyar kai waƙe ka kare addinin musulunci, ba waƙa ba, domin mun a bambanta tsakanin waƙe da waƙa. Shi waƙe ana yi ne da baki, babu ganga, babu wani abin kiɗi, babu gitar, babu kwantagi, babu garaya. Shi kuma wannan waƙa sai an sa kwantagi, an sa gitar, an sa kaza, an sa kaza, an sa kaza. Ina fata an fahimce ni. Wanda har muka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni ina daga cikin Quraisha, kuma kai za ka yi ya za a yi, sai ce ka je wajen Abubakar sanar da kai. Da ya sanar da shi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la asallannaka minhum. An gane ko zan zare ka. Asallannaka hadda wato shadda nunul tashdid wato nunul mushaddada, zan zare ka daga cikin su. Kama tusallu sha'ratu min al'ajin, kama yadda ake zare gashi daga cikin wato gari wanda anka kwaba ko cikin gari, kaga ba za a ji ba, ko ba haka ba. To wannan ya nuna cewa ana yin jihadi da abubuwa da dama. Ina fatan kun fahimta. To waɗannan abubuwa su suke sa wa turawa suna suka ga addinin musulunci, ko ba haka ba. Zancen jihadi, in ba mu fahimci jihadi ba, gashi Al-Qur'ani ya nuna ana yin jihadi bin nafsi wal mal. sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa nan bi alfinatikum ka kare kai magana a cikin gidan jarida a ilmance ka kare musulunci shi ma jihadi ne ina fata ana fahimta ka kai rubuta littafi raddi ga wani kafiri shi ma jihadi ne ya kamata mu fahimci jihadin nan yana da fadi mai yawa ba wai ya tsaya bane kawai a je wajen yaki wannan nau'un numin alwa'il jihad an fahimta da zancen musulunci ya yadu da yake ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nasa hadisi na ibnu umar wanda yana cikin sahihul bukhari da muslim da sauran littafan hadisi sai ce ku kaji an ce wai an umurce ni in yaki mutane sai sun shiga cikin addinin musulunci ko ba haka ba to akwai bambanci ba a ce uridu wato umirtu an aqtula an-nasa ba ba an umurce ni ba har in kashe mutane uqatil in yi yaki da su ina fata an fahimta sannan yakin nan ba tilastar da ku za a yi ba a'a ku bar waɗanda suke son su musulunta su musulunta domin lokacin da musulmai suna makka gwamnati tana ta kafirci ta bar su addinin su ba ta bari ba kenan yakar da za a yi ba a iya samu musulunci mutum musulunci da ƙarfi don zuciyar mutum ba wanda ya san abin da ke cikinta sai Allah subhanahu wa ta'ala da haka zance a ce ma an sa wani cikin musulunci da ƙarfi wannan ƙarya ce sai dai in kai kayar don babu abin da ya san babu wanda ya san abin da ke cikin zuciya in ba Allah ba mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya mana mai kyau to daga nan bayan an yi zancen wato hiraba ita hiraba shine waɗanda suke kan hari su kwace dukiyar mutane kuna fahimta ta waɗanda suke tariya hanya to waɗannan mutanen alqur'ani yayi bayanin yadda za a yi a musu hukunci na kaza an yi qattalu aw yusallamu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf to yanzu wannan mai kwatar dukiya ne ko mai satar dukiya ga fili a sarari a fili a sarari to shi ko wasariqu wasariqatu mai satar dukiya ne a boye kaga wannan shine alaka tsakankanin su ina fatan kuna fahimta ta su almuharibun suna kwatar dukiyar mutane ne a sarari su ko waɗannan asraqu ko asariquna suna satar dukiya ne a boye wannan shine yasa Allah ya kulla alaka tsakankanin waɗannan ayoyin mawdu'in da haka bai yanke ba Allah ya gane da mu to Allah subhanahu wa ta'ala yace wasariqu da barawo namiji wasariqatu da barauniya mace a wata qira'a shadza wasariqa wasariqata wannan qira'a ce shadza bata inganta ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wajen fassara malamai suna ganin qira'a shadza wani lokaci ana iya amfanuwa da ita kamar ta zamanto a matsayin fassara mun fahimci wannan da kyau to faqatu aydiyahuma ku yanke hannayensu an gane ko faqtu aydiyahuma to wasariqu wasariqatu a cikin ilimin nahwu malamai sun kace shine mubtada to ina khabar malaman basra idan su siba waihi sun kace fi ma yutla alaikum faqtu aydiyahuma domin al'ada ta khabar ba a samu fa'un ta shiga a cikin sa amma malaman kufa idan su imamul afash da mubarrid da kufiyun sun kace a'a faqtu aydiyahuma shine khabar dan haka saboda yayi kama da sharadi ne da jaza'i ita ko fa'i tana shiga cikin ash-shartu wal jawab in jita fa ukrimuk in kazo zan wato girmama ka kenan fa idan ukrimuka zan girmama ka fa din ta shiga to amma nan da yake kamar jaza'i ne in an samu barawo a yanke masa hannu amma alfa wannan ita ake kira fa'us sababiyya was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma ai wato bi sababi limadha yuqta aydihim min ajli sariqatihima kenan wato sariqa fa qut'at yaduhu yayi sata sai an ka yanke hannun shi alfa'u wato tufidu sababiyya saha fasajada yayi mantuwa ko rabkanwa a cikin sallah sai yayi sujada wannan fa'ul ita ce sababiyya mun fahimci wannan ku fahimci wannan da kyau sannan kuma anan akwai lafazi as-sariqu was-sariqatu lafazin nan na as-sariqa shine dalili na illa ta al-qat'u domin nan ba a ce ba dan kasa kaza ko jinsi kaza ko dan kabila kaza sai an ka ce as-sariqu aka fito maka jidi shihili dalilin ma huwa dalilu lil-qat'i as-sariqa shi yasa Allah kawo wato lafazin as-sariqa ba a kawo suna ba kuma li yashmal al-jins ba a ce da barawo wani ba saboda suna yau su mutu sai wasu su zo amma da an kawo lafazi na as-sariq was-sariqatu ismul jins ne ya shahi kowanne barawo alqur'ani yana dauke da hikmomin da ba wanda ya san iyakarsa sai Allah subhanahu wata'ala dan haka dai madrasoshi ne za ku ji suna kaddarawa madrasa ta basra ita ce madrasa ta gaba a wajen nahwu sannan madrasa ta Kufa, sannan madrasa ta Baghdad, sannan madrasa ta Andalus, waɗanda manya-manyan makarantu ne waɗanda suke tattaunawa a mas'aloli na Larabci. Basra ta fara da Kufa, daga baya anka samu na Baghdad. A yanzu kuma Larabci ya koma a majalisa ta malamai ta duniya, zaka iske kowace ƙasa daga cikin ƙasashen Larabawa, mafi yawancin su akwai majalisa ta malaman da suka san yaren Larabci, domin kare yaren Larabci kare shari'a, wato kare Qur'ani ne, kare hadisi ne, kare sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma mafi girma daga cikin su shine wanda suke cewa majma'ul lugha al-qahira, majalisar malamai na Larabci, wato na yaren Larabci ta duniya, wanda take tana da mazauni a al-qahira, can ne babban office nasu yake. Ko fiqh shi ma yanzu muna da mazhabobi, mazhabar kaza, a ƙarshe sai an kai majami'a. An gane yadda malamai na duniya za su taruwa su tattauna kan mas'ala, wanda akwai majma' al-fiqh al-islami na rabitat al-alam al-islami, majalisar malamai ta duniya, da kuma majma' al-fiqh al-islami da ke Jidda, wanda yanzu an farbutun a gari da kaza, tun da yanzu duniyar ta game za a tara manya-manyan malamai su bada fatawa. Wannan kuma shi ke nuna cewa duk abin da sun ka kawo wajibi bane sai in sun yi ijma'i a kai. In ba su yi ijma'i ba, ba a cewa dole za a karɓa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kuma ko da ma misali waɗansu na ganin sun yi ijma'i, in dai wani zai zo da dalili ingantacce wanda ya filasu, to za a iya karɓa, domin dalili ake bi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Don a yi hattara. Was-sariqu was-sariqatu, ɓarawo da ɓarauniya, ko ba haka ba? To a nan me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da namiji, in ji malaman balaga da tafsiri na Al-Qur'ani, amma wajen zina sai aka fara da mace, sai aka ce dibo, a wajen sata aka ce was-sariqu was-sariqatu, a wajen zina sai aka ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. To menene hikma ta farawa nan da namiji can kuma farawa da mace? Sai malamai suka ce wato sata, namiji yana sata, mace tana sata, ko ba haka ba? To amma kashi 90 cikin 100 na samun kokari da kuzari na yin sata yana gun namiji, shi yake iya daukar bindiga, shi yake iya daukar adda, shi yake iya kashe mutum, shi yake da ilimi, shi yake da wato karfin zuciya na jeyi wannan aiki. To kaga nan wa za a fara da shi? Duk da yake cikin mata ana samu, amma can ba a rasa ba, da wuya ka iske mutum cikin yan fashi, ko ba haka nan bane? To madalla. To amma kuma az-zaniyatu waz-zani, wajen zina wane ne yake da kaso mafi yawa? Mace, don ita ce kama gidan karuwanci, ko ba haka nan bane? Idan mace bata kama gidan karuwanci ba, ana iya zina da ita? Kai, fasiki bai iya gane matar da ya kamata ya zina da ita sai ta nuna mishi alama, ko ba haka nan bane? Allah subhanahu wa ta'ala ce ya nisa annabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa in ittaqaytunna fala tahdhu'na bil qawli fayatma' alladhi fi qalbihi marad. Kaga ashe in ta yi kasa-kasa da magana, akwai yadda za a yi a gane wannan tasu irin tasu ce, ko ba haka ba? Har suke faɗa, ina ganin Ahmad Shauki ya kawo wannan baiti ga sauran malaman lugha: nazratun fabtisamatun fakalamun famaw'idun faliqa'u. Zina tana da matakai guda biyar, afwan. Nazratun shine kallo da an yi ido hudu, kaji mataki na farko in ba makahu bane. Fabtisamatun sai murmushi, da an yi murmushi kenan kowa ya san abin da an kace, ko ba haka ba? Fakalamun sai a fara gaisawa, muna lafiya lafiya lau, ba ni numeronki, ba ni numbarki, in masu jiwa numba ne, ko ba haka ba? Wani wuri kike? Ba ni WhatsApp. Fakalamun sai a yi magana, yanzu a ci gaba da magana. Famaw'idun sai a ɗauki alkawali. Faliqa'u sai a haɗu. Fafasadun sai a aikata ɓanna. Ni ne kawo fafasadun? An gane ko? Don haka dai ashe Al-Qur'ani yana da mu'jiza. Duk kalimar da kaga Al-Qur'ani ya kawo, in ya fara da wannan bai kawo wannan ba, akwai dalili. In ya shafe kalima, akwai dalili. Don kar ka sa tsammani haka ne kawai ake kawo su. Ina fatan kuna fahimta ta da kyau. Lokacin da a cikin suratul Baqara Allah ya ce lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi, a cikin suratul Hajj sai ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. To me yasa nan ya kawo muhajirin dan bai kawo muhajirin ba? Saboda cikin Baqara ana zancen ciyarwa ne, ka fahimce ni? Ciyarwa ko bata tsaya ga muhajiri da ansar ba, shi ko wancan ana zancen fai'i ne, wa ma afa Allahu ala rasulihi, kuma a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa aka kawo almuhajiri da shi yasa alqur'ani bai kawo wa kalima ya rage wata ko ya karata ba tare da hikima ba, don mi? Li'annahu tanzilun min hakimin khabir. Allah ya ganar da mu. Was-sariqu was-sariqatu, da barawo da miji da barauniya, mace ta umba ko da yaushe take zuwa cikin larabci ba tana nufin mace, domin in nace muslim, in ce muslimatun, mace, ko ba haka ba? To wani lokaci ta'tilil mubalaghati, yanzu in nace al-allamatu, al'allamatu nan ta unce amma kuma ina nufin mutum mai tsananin sani da miji ba ko wani lokaci na ba ta unce ke nufin mace ko kuma hamzatu muna da suna hamza ko baka dan bane ta'ul marbuta ce kuma wannan ta'ul din ba tana nufin mace ba ina fata an fice ne namiji take nufi dan haka kakkace duk inda kaga wannan ta'ul mace take nufi a'a wani lokacin tana nufin namiji wani lokacin ma tana nufin jam'i ar-rumatu sune masu yin mi masu yin halbi kaga jam'u taktsir ne ana iya samun maza da mata wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam والسارق والسارقه da qarawo namiji da qarawuni da qarawo namiji da qarawuni ya mace faqta'u aydiyahuma sai ku yanke hannayensu jaza'an bima kasaba sakamako ne daga abin da suka aikata ko ba haka ba jaza'an bima kasaba sakamako ne na abin da suka aikata dan kakkaga kamar an munana musu mutun ne yayi aiki sai aka mishi sakamako dan haka shike nan magana ta tsari in aka yi sai a mayar da martani ko ba haka ba to amma wasu suna ganin akwai kuskure a cikin wannan akwai matsaloli da dama a cikin wannan aya na farko sai an kace faqta'u aydiyahuma riwaya ta ibnu mas'ud duk da yake qira'a ce shadza faqta'u aymanahuma ko yanke hannayensu na dama kidan kaga ashe in mutun ya sata da dama ake farawa an gane ko sai dai in babu dama sai a koma zuwa ga hagu tunda dole sai an yi hukuncin ina fata an fahimta to na biyu faqta'u aymanahuma ko aydiyahuma to ai ya kamata a ce faqta'u yadayhima ko yanke hannayensu guda biyu domin aidi jam'i ne to kuma mu abinda muka sani ana yanke hannu ɗaya ne ko ba haka ba to aidi kuma jam'i ne ya kamata ce faqta'u yadayhima shi yasa muka ce dole sai ka koma a cikin al-itqan fi ulumil qur'an na imamu suyuti ya kawo yadda al-qur'ani yake yin muqabala muqabalatul jam'i bil jam'i wani lokacin jam'i da jam'i al-wahid bil jam'i ko al-mufrad bil mufrad ko al-musanna bil musanna dole sai ka fahimci wannan na aydiyahuma na ana nuhin yadayhima domin aymanahuma hannayensu na dama to mutun hannun dama nawa gare shi guda to kaga wannan qira'a ta fassara abin da ake nufi da shi domin ba a samun mutum mai hannun dama guda biyu ban san shi bane dai an gane ko sai dai kuma halitta ta Allah in ya ga da mai halittar mai hannu mutum hannu biyu nan inna Allah ala kulli shay'in qadir faqta'u aydiyahuma kenan ku yanke hannayensu sannan kuma in an ce al-yadu tun daga farce har zuwa nan duka hannu ne ko ba haka ba to kaga dole za a samu sabani wadansu ce malamai a ce a yanke bakin nan wadansu ce a yanke bakin nan wadansu ce a yanke har zuwa nan wanne ne a'a abinda sunna ta tabbatar ana yankewa ne bakin nan na farko kenan sannan kuma hannu a cikin larabci da an ce al-yad akai shuru indal itlaqi to ana nufin bakin nan amma in an ce al-yadu ila al-mirfaqi al-yadu ila al-minkabi mankib al-yadu ila al-ku'i amma in an ce al-yad to ana nufin daga hannu zuwa nan ga dan haka a shari'ar musulunci in za a yanke daga nan za a yanke menene ake nufi da sata as-sariqatu lughatan domin yana da kyau mu fahimce ta a larabce sannan mu zo mu san ta a shar'ance larabawa suke cewa akhdhu ash-shakhsi ma laysa lahu akhdhuhu khafa'an mutun ya karbi abinda bai cancanta ya karbe shi ba khafa'an ko ya dauki abinda bai cancanta ya dauke shi ba khafa'an a boye wani sai ce to menene bambancin lugha da shari'a haka ne ko ba haka ba wani zai yi tambaya menene bambancin lugha da shari'a ya kamata a ce kawai cikin shari'a a'a kafin alqur'ani yazo larabawan suna magana da yaren larabci ko ba haka ba to kafin shari'a ta azza hukunci na sata menene laraba suke nihi da sariqa ka gane ko to shi yasa malamai suke kawo lughatan as-salatu da larabci ita ce addu'a'u amma kuma a cikin shari'a fa a'a wani ibada ce wanda yake tana da lokacinta tana da rukunnanta tana da farillanta tana da mustahabbanta tana farawa da kabbara harama tana karewa da sallama mai halalawa khalas kaga akwai bambanci tsakanin ma'ana ta larabci da ma'ana mi ta shari'a yana da kyau ku fahimci wannan da kyau to amma a malaman lugha dai daga cikin shu'ara da ake kira mutanabbi yace shi abin da ya dauka sata shine duk abin da aka dauka a boye mala'ikin mutuwa yana daukan mutuwa ana ganin sa ba a ganin sa shi yasa yace wa mal mautu illa sariqun daqqa shakhsuhu yasulu bila kaffin wa yamshi bila rijl wamal mautu yace ita mutuwa ba komai bace illa sariqin face barawo ma'ana mai amsa abu da karfi kuma ba a ganin sa daqqa shakhsuhu yace jikin shi ya boyu ba a ganin sa yasulu bila kaffin yace yana tunkudan mutane amma ba tare da hannayen da ake gani ba wa yamshi bila rijil kuma yana tafiya ba da cinan wadanda ake gani ba kawai sai dai a ce mutuwa ta zo ta dauki wani ta zo ta dauki wani ta zo ta dauki wani amma a cikin shari'a malamai suka ce abinda ake nufi da sariqa akhdhu malil ghairi ka dauki dukiyar wani mustatiran aboye min ghairi an yu'tamana alayhi ba tare da an yi amince maka akan shi ba min mawdhi'in makhsus daga wuri wanda yake boyayye ko wace dukiya an san inda ake boye ta ko ba haka ba wa taqdirin makhsus da kuma taqdiri wanda yake ingantacce ma'ana wanda an kebance shi kamar rubu'u dinari wanda bayani zai zo ɗan uwa bayani kan sata yana da yawa sosai dan haka za ku ga akwai abubuwa da dama da ya kamata mu yi bayani akan su amma mun san lokaci ba zai ba da dama ba za mu tabo ɗaya daga cikin su na farko suka akan haji da yawa kun ji turawa yau ana cewa in mutun yayi sata bai dace a yi masa haji ba ana suka ana kaza ana kaza ana kaza wannan abin ba yau ne aka fara ba ina fata an fahimce ni wato shu'ara tun can wato farko farkon musulunci irin su abul ala al ma'arri sun yi suka ga irin wannan hukunci na Allah abul ala al ma'arri sun ce a ƙarshen rayuwarsa ya tuba ko ba haka ba filozof ne amma sun ce ya tuba ni dai Allah shi ya san in ya tuba ko bai tuba ba amma bari mu tako wasu baitutuka na shi na farko yayi suka ga al'amarin sata na biyu yayi suka ga al'amarin kaddara ta ubangiji ko ba haka ba na uku yayi suka game da al'amarin kiyama to sai suka ruwaito ya tuba daga ƙarshe ba mu sani ba haka ne ko ba haka ba Allahu a'lam abul ala al ma'arri yace da aka zo wajen wannan aya was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma sai yace a'a yadun bi mi'atay asjadin wudiyat ma baluha quti'at fi nisfi dinari tanaqudun ma lana illa as-sukutu lahu wa an na'udha bi maulana min an-nari yace yadun hannun mutun hannun dan adam bi mi'atay asjadin asjadin bi ma'ana dhahabin wato dinari 200 wudiyat ake bada diyarta ko ba haka ba idan mutum misali zai bada diyar hannun mutum zai bada dinari 200 yace ma balu ha quti'at fi nisfi dinari ya anka kuma yanzu azo a ce a yanke hannun nan cikin nisfi dinar yace talaqudun wannan maganganun sun warware juna malana illa sukutu lahu yace amma babu abin da ya dace illa mu shiru wa an na'udhu bi maulana min an-nari mu nemi tsari ga ubangijinmu daga wuta kaga ai yayi suka wajen ubangiji wani malami sai rubuta masa yadun bi mi'atay asjadin wudiyat lakinnaha quti'at fi nisfi dinari yace lalle hannu an ce in za a bada diya a bada dinari 200 amma wajen yankewa an ce a yanke ta cikin rubu'u dinari shine an baka gane ba to in baka gane ba bari ka ji amsa izzul qana'ati aghlaha lokacin da hannun take da izza take da wadatar zuci bata je ta taba kayan kowa ba aghlaha sai sa tayi tsada ko ba haka ba wa arkhasaha abinda yasa tayi arha zullul qana'ati saboda ba ta da wadatar zuci ta je ta dauki kayan wadansu fafham hikmatal bari ka gane hukuncin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala kenan lokacin da tayi tsada amintatta ce ko ba haka nan bane lokacin da kuma tayi arha saboda bas ba ta da aminci dan adam kima shi ta fita kuɗi amma lokacin da ya dauki kuɗin mutane sai a kai shi gidan kaso haka ne ko ba haka ba to kaga wannan shine hikima na biyu abul ala al ma'arri yayi suka ga kaddara ta ubangiji da aka nuna cewa cikin kaddara Allah ya san komai ya san ƴan wuta ya san ƴan aljanna ko ba haka ba to sai suna tunani a'a ya za a iya ce a'a shi Allah subhanahu wataala da ya halicci mutane ya san ɗan wuta ya san ɗan aljanna to me yasa ya kawo su duniya ko ku a to in ya sani komai bai faruwa sai da izininsa to dan me yake barin su faru shike dan sai yace alqahu fil yammi maktufa al yadaini wa qala lahu hayhata hayhata an tabtalla bil ma'i yace wai shi in an ce Allah ya halicci mutane ya san duk abinda za su yi ko ba haka ba to wai alqahu fil yammi kamar ka dauki mutun na ka jewa a cikin teku maktufa al yadaini wanda bai da hannaye ko kuma wanda aka darme ba hannaye wa qala lahu sannan ka ce mishi hayhata hayhata an tabtalla bil ma'i kakkai sake ka ji kai da ruwa yace to kamar haka ne to kaga wannan suka ne cikin mi cikin ilimin Allah subhanahu wataala abu na uku abul ala al ma'arri bai yi imani ba da za a tashin alkiyama yace wa tuhattimuna al ayyam hatta ka annana zujajun la yu'adu laha subka yace kwanaki suna wato ninni kemu ko ba haka ba hatta ka annana zujajun suna kakkarya mu kace ne kamar qarauni ko ba haka ba ko madubi la yu'adu laha subka bayuwa in madubi ya fadi yayi dai a sake hada shi ko yana yiwa yace to haka ne dan adam in ya mutu ba zai tashi ba daga baya yayi tunani ya gane harkar nan akwai matsala sai yace za'ama al-munajjim wa at-tabib kilahuma la tuhsharu al-arwah qultu ilaykuma in sahha qawlukuma falastu bi khasirin wa in sahha qawli fal khasaru alaykuma yace za'ama al-munajjim mai dube dube nan cikin taurari bokayen nan wa at-tabib da likitoci na da kafirai ko ba haka ba sun riya sun ce la tuhsharu al-arwah ba za a tayar da ba yace qultu ilaykuma nace gane nan zuwa gare ku in sahha qawlukuma falastu bi khasirin ni nayi imani da Allah in zancen ku ya inganta ani ban yi hasara ba wa in sahha qawli fal khasaru alaykuma in kuma magana ta san inganta to ku da ku yin hasara wadansu malamai suka ce wai kaji hadisi na cewa in sahha qawlukuma ai bai dace ce in sahha qawlukuma ba wadansu malamai sun neman mai i'tizari suka ce wani lokaci akwai abin da ake cewa at-taslimul jadli kamar yadda yazo a cikin suratul saba wa inna aw iyyakum la ala hudan aw fi dhalalin mubin tare da ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san cewa shine akan gaskiya mun fahimci wannan to a takaice dai abul ala'il ma'arri yayi suka cikin wannan kuma za ku iske ana suka ga abubuwan da shari'a ta kafa musamman zina a ce bai dace a jefe mutum ba ko ba haka ba amma ba a kallon banna wanda ya haddasa a cikin al'umma ina fata an fahimta wannan shari'a ce ta musulunci a yanke hannu zamanin annabi yusuf alaihi salam su ƴan uwa annabi yusuf sun nuna cewa wanda ya sata za a kama shi shine tamkar waɗannan kayan zambawa ko ba haka ba suka ce qalu man wujida fi rahlihi فهو جزاؤه كما هكا كذلك نجزي الظالمين كده ان ان kai saka kai za a duka matsan wadannan kayan kazan bawa kafin su wata shari'a ce ba mu sani ba mu da bayani amma mu shari'a ta musulunci ta karshe ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ga abinda Allah yace za a yi duk wanda kuma yayi yaki da wannan aya a matsayin shi na kare haƙƙin dan adam to sai mu tambaye shi kai ka halicci dan adam kafi Allah sanin abinda ya dace kafi Allah tausayi kafi Allah ilmi ka san da wannan aya tana cikin alqur'ani in yace a'a wannan aya akwai ta amma ba ban yarda da ita ba sai mu ce kenan baka yarda alqur'ani ba Allah ya tsare shi ka kafirta in yace a'a tana cikin alqur'ani mu ce to ka gane ko baka gane ba in baka gane ba to in yace a'a ya gane to ka yarda ko baka yarda ba in yace a'a ba yarda ba mun huta in yace na yarda me shikenan kuma mu kara maka blasa ba a cikin gyaran Allah dan haka duk wani dan kare haƙƙin dan adam da kaza da kaza da kaza Allah ce faqatu ku yanke dan haka babu wanda ya isa yazo ya ce muna a'a kar ku yanke hannu kar ku yi kaza kar ku yi kaza kar ku yi kaza Allah subhanahu wataala ya gane da mu bari mu tafi hadisai mu ga hukunci hukunci dan abubuwa ne masu yawa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha ita ta ruwaito wannan hadisi wannan hadisin yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuqta'u yadu sariqi yadu sariqi ba a yanke hannun barawo illa fi rubu'i dinarin sai in ya zama to rubu'i ne na dinari kaga ashe an haddade ba wai duk abin da ka sata ba za a yankewa kamar yadda ƴan qur'ani suke cewa fa sa'idan zuwa abin da yayi sama kaga wannan hadisi ya nuna ba a yanke hannun mutum sai in ya kai rubu'i dinar to amma akwai wata mas'ala da ake rikici akan ta aka kai kawo ita ce mas'ala ta sadaki ba a yadda ba sai ya kai rubu'u dinari ko ba haka ba malaman maliki sun tafi kan wannan amma jamhurin malamai da imamu shafi'i da imamu ahmad da imamu abu hanifa sun tafi cewa sadaki ba sai ya kai rubu'u dinari ba ko bai kai rubu'u dinari ba ana yi menene dalilin su menene dalilin imamu malik ba wai ya faɗa ne akan kansa ba dalilin jamhur shine hadisi na sahal bin sa'ad as-sa'idi yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim yana cikin sunan at-tirmidhi ko ba haka ba wani mutu wata mata ta zo ta gabatar da kanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aure ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya jibe ta sai ya soke kai sai wanda daga cikin sahabbai ya gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da bukata zuwa gare ta yace to ni ina son ta sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to kawo sadaki babu sadaki kaje waɗannan mutane suna rayuwa abun ga gare shi guda sutura guda ce gare shi iza ko gefto ko mun ce wani mayafi na shi daya shi kadai yake da shi manzo Allah sai sai ce to in ka ba su shi sadaki to kai za ka rayu je ka samu wani abu ya je ya bincika ya buga ya buga ya kasa ya kwashe babu ya dawo sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mai iltamis walau khatiman min hadid ko unzur a wata riwaya ta sahih muslim ka je ka nemo ko ka samu koda zobe ne a zo a dama muka aure da shi ba wai ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a rinka daura aure da zobe ba a shine a matsayin sadakin ta dan kawai wani zo ya ce musulunci ya ce a sa zobe irin yadda kafirai suke yi ba a samu ba har ya juya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi shin kana da wani abu yace eh shi ka haddace wani abu na alqur'ani yace eh sura ta kaza da sura kaza da sura kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace je ka karantar da ita waɗannan surorin idan ka karantar da ita waɗannan surorin to shikenan ta zama matarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zawwajtukaha bima ma'aka min alquran aw wata riwaya ankahtukaha bima ma'aka min alquran aw wata riwaya mallaktukaha to mallaktukaha ba wai an mallaka maka ita ba ta zan baiwarka mu fahimci wannan da kyau dan aure ba bauta bane akwai bambanci tsakanin baiwa da mata amma zawwajtukaha ita za ta fassara wata riwaya ta mallaktukaha to sai waɗannan suka ce tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walau khatiman min hadidin an karanta mata surori shikenan ta auri magana ta riga ta ƙare ina fata an fahimce ni ko fahimci wannan da kyau shi yasa a ƙasar Tunisia a ƙasar Indonesia abinda as-sadaqi shine al-Qur'ani da diyan shugaban ƙasa da diyan minista da diyan wa da diyan wasu al'adari in aka zo aka ce to bine da sadaqi sai su ce al-Qur'ani sai a bayar saboda mi saboda suna nema albarka al-Qur'ani ba wai dan babu kuɗin da za a kawo ba mun fahimta mu ko ina ganin ka ce za a dar ma'arumi da al-Qur'ani armin nan bai daura lillahi alladhi balle ko uba ya yarda uwa tana ce haba ina zai halaka min diya ni ban yarda da wannan ba ya za a yi a ce Qur'ani da aka ma diyata to ce ko mina nafi al-Qur'ani saboda ganin suka yi an kama diyata al-Qur'ani to sashi za su yi cikin tukunya su ci a dai kawo miliyoyi shikenan a ji daɗi a yi baraha za a yi yadda ake bukata Allah ya sauka shi kuma Imam Malik qiyasi ne yayi qiyasin da yayi wato bai halatta ba a yanke gaba sai ta sai ya kai rubu dinari kenan rubu dinari ya halatta a yanke wannan gaba to sai yayi qiyasin shi cewa rubu dinari ya kamata ya halatta ma mutun ya samu mata domin yadda al'auran mace take haramun haka hannun mutun yake haramun yadda rubu dinari ya halatta a yanke haka rubu dinari ya ba da izinin a sadu da ita shine qiyasin da Imam Malik yayi amma zance mafi inganci shine tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba izini ki aiki da wannan wannan kuma ba shike nuna Imam Malik ba bai ilimi bane a'a wannan likulli jawadin kabwa kowane doki in garma mai karfi wata rana yana iya tuntube gwani yana iya kuskure ko ba haka nan bane amma ba ma'asumai bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne amma ma'asumi kuma ba a jayayya ba harka ce ta rikici ba ijtihadi ne an kai wani sai bai yarda ba shi yana nan sai ka ce mai to bismillah azamna lafiya mu dai Allah subhanahu wataala ya samu shiga aljanna Allah ya gane da mu yan uwa akwai wata mas'ala har yanzu hadisi na Abdullah ibn Umar wanda yana cikin sahihul bukhari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hannun wani samanuhu thalathatu dirahim wato kimar sa dirhami guda uku kaga sai abu in ya kai dirhami uku sai zama to za a yanke hannu hanafiya suna cewa sai abin da ya kai dirhami goma ko abin da ya kama da haka amma thalathu dirahim kinnan in an canza su suna za su komawa dinari uku ina fata an fahimce ni kenan babu cin karo tsakanin waɗannan riwayoyi mun fahimci wannan da kyau dan ka wani zai ce maka cikin hadisi kaza an ce kaza cikin hadisi kaza ce kaza a'a rubu'u dinari shine thalathatu dirahim thalathatu dirahim in ka canza su ba ka rubu'u dinari magana ta riga ta ƙare an fahimta da kyau dan ka wani zai wasa da hankalin ka ya ce maka ai hadisan nan sun buga da juna har yanzu akwai hadisi na Abu Hurairah wanda yake cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la'ana Allahu as-sariqa Allah ya tsine ma barawo yasriqul baydata wanda zai sata kwai fatuqta'u yaduhu sai a yanke hannunsa wa yasriqul habla ko wanda zai satar igiya fatuqta'u yaduhu sai a yanke hannunsa sai akai sabani to an ce albayd dan kwai shi ko kwai bai kai rubu dinari ba waɗansu malamai suka ce kafin wannan aya ta sabka da zancen rubu dinari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wannan magana waɗansu malamai suka ce a'a na albayd ana nufin kwai irin kwai na jimina wanda yake yana da tsada waɗansu malamai suka ce a'a albayd ana nufin wato kamar kwai ne na wato abin da ya shafi karfe irin manyan karafan nan masu tsada to kenan sun kai rubu dinari alhabl yaggiya irin yaggiyan nan manya duk wanda yaje zuwa misali a wato wuraren da jirgiruwa suke tsayawa akwai irin igiyan nan mai tsaro da ake tsaida su da ita to wannan tana da tsada ma ta wuce rubu dinari suka ce ita ake nufi waɗansu malamai suka ce a'a an tafi ne akan majrul masal kamar mutum zai tafi tambadaddan abu kuma a ƙarshe kuma a zo a yanke masa hannu ina fata an fahimta kenan wannan shine dai abinda malamai suka tafi akan shi kawai wanda ya zaburo ma da wannan hadisi hadisi ya tabbata har yanzu daga ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito shi ko ba haka ba cewa in mutun yayi sata za a yanke masa hannu ko ba za a yanke masa hannu ba ko ba haka nan bane sai wata rana wata mata ta yi sata mai daraja bayan ta yi sata sai aka ce kar a yanke masa hannu domin malamai sun yi sabani kan shin sata ta yi ko aro ta yi wasu riwayoyi suka ce tana aron kayan mutane ba ta mayarwa wata riwaya ta ce a'a ta yi wato tana sata ne to ga hadisi da Aisha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da wannan mata ta yi sata aka zaburo aka ce a ka a yanke mata hannu sai aka rasawa zai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana sai aka ce Usama dan Zaid domin hibbu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya rasa ko da yazo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce atashfa'u fi hadd min hududillah yanzu kai zaka zo kana neman ceto daga haddi na gare cikin haddodin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam innama ahlakal ladina min qablikum ko innama ahlakal ladina qablakum abinda ya halakar da mutanen da suka gabaninku annahum sun kasance kanu su idza saraqa fihim ash-sharif idan mai daraja dan babba yayin sata tarakuhu sai su bashi wa idza saraqa fihim ad-da'if idan dan talaka yayin sata aqamu alaihi al-hadd za su yi za su tsaida masa haddi waymullahi malaman lugha suka ce asalin sa khudifatin nunu takhfifan ay wa aymunullahi wato ina rantsuwa da Allah wal hamzatu tuqta'u wa tusalu ana cewa waymullahi ana cewa wa aymunullahi na rantsa da Allah law anna fatimata da dai fatimata binta muhammadin diyar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam saraqat tayyisata laqata'tu yadaha wallahi da na yanke hannunta wannan shine adalci mu ko yanzu akwai bambanci tsakanin dan talaka da dan mai kudi ko ba haka ba iyan manya duk abin da suka yi ko awa dai ba su yi yanzu na ana fiddu su akwai su za su yi ma iko walakanci kuma ba abin da za a yi ko ba haka nan bane kuma ana so al'umma ta shirya rai al'umma ta shirya dan babba ya abin da ya ga dama dan talaka kaza babba ya yi kaza waye babba babba shine wanda ya tsaya bi gaskiya amma a su babba wajen su mai kaza in kana shugaba kai in ka bi doka ka ce kowa shi bi amma in ka taka ka ba kowa izinin kowa ya taka doka Allah ya shirya da mu dan haka wannan mata da aka ce mahzubiya daga wato bani mahzum shin sata ne tayi ko ba sata ba malamai suka yi sabani amma dan ce mafi inganci riwaya ta muslim ta nuna cewa ta yi sata karara kina anna quraishan hammahum amr al-mahzubiya allati sariqat ko saraqat wadda ta yi sata saraqat kaga wannan ya nuna sata ce ba a cewa in mutun yana aron kayan mutane kamar da wasu malamai suka faɗa na fiqhu za a abin nan sannan da mutun ya balaga yayin sata za a yanke hannunsa ba a sharadin ta musulunci kafiri in yayi sata kasar musulmi sai a yanki abinda ba su so ji kenan ina fata an fahimce ni ita sata ba a cewa sai mutun ya balaga bayan balaga sai in ka zama musulmi a'a da ka zama baligi kai yi sata in dai kasar musulmi kake to ko musulmi kake ko ba musulmi kake ba za a yanki hannunka mu fahimci wannan da kyau kawai wani yazo yayi ya dare ka to sannan in akwai shubha ba a zahin yanke haddi domin mutum na iya yin sata amma akwai wata shubha dalili kuma gashi akwai hadisi na ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha yana cikin sahihul bukhari da muslim wanga lafazi na imamu muslimi wato Aisha take cewa dakhalat hindu bintu utba wato hindu diyar utba ta shiga imra'atu abi sufyan mata abi sufyan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga ma'udin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qalat tati ya rasulullah ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna aba sufyan rajulun shahih lalle abu sufyan mutun ne mai tsananin rowa mai taurin hannu bai basuwa ba taura akwai ga hannun shi ba amma bai sakin hannu ko ba kake cewa ba la yutini min an-nafaqati ma yakfini bai bani abin da ke isata na abincin gidana wa yakfi baniya kuma yake isar ƴaƴana illa ma akhadtu min malihi sai abin da na karba na dukiyarsa bi ghairi ilmihi ba tare da sanin sa ba fa hal alayya fi dhalika juna shi ina da laifi akan wannan fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace khudhi ma lahu bil ma'ruf ma'ana khudhi min malihi kenan ki karba daga cikin dukiyarsa ko ki dauka bil ma'ruf daidai gurgudun abin da ya dace ma yakfiki abin da zai ishe ki wa yakfi baniki zai ishe ƴaƴanki to kaga ashe ba a danganta sata dadin yayi doki kayan uba ace za a yanke hannunsa dan nan akwai shubha malamai sun yi sabani akan wannan kuma kaga wannan hadisi ya nuna mata ce an kace ta dauka to amma anan abin da nake so in ja hankalin mata kan wata saurari wannan hadisi ta ce ai an taba karanta wani hadisi cikin tafsiri an ce ana iya daukar dukiya in abin zai kai ga saki ki nemi haƙƙinki ki je ki kai ƙara abin da yake baki bai baki ayi shari'a amma in kina dauka da boye wata rana ya kan miki zancen sata ya kai gare ki sunanki zai baki sannan kuma zai sake ki duk da yake wannan hadisi yayi bayanin ana iya yi a boye to tana ga wani ma wanda adda dukiya ne wani dala 60 na gare kina dauka 20 wallahi shi na ganiwa na rantsa da Allah kuma sai an yi tashin hankali to kaga da dalla 20 ta kashe aure kare dai a san matakin da ya kamata a doka a gyara ina fatan ku fahimce ni da kyau sannan wannan Abu Sufyan sahabi ne wanda zai ce to an ce a wai sahabi ne an ka ce yana da ruwa ai ba wani abu ne mutum akwai wanda yana da dukiya amma shi bai yi ma iyalin sa yana yi ma wadansu dabi'a ce ta dan adam kuma karantarwa ce ya kamata a ce duk wanda ya yalwata ma iyalin sa Allah zai yalwata masa abu ne da ake bukata in kana da ka ba iyalinka amma danka bai da lafiya ka ce ba ka da kuɗi ko ba haka ba ka bar sai dangin mahaifiyar shi ko kokaninka ko yayanka ko babanka ko wani abokin kai ba da kuɗi amma wato dan zawarka ko dan karuwarka yana can bai da lafiya ka je ka dauko mota ka tuba shi ka kai shi me bambancin su wannan jininka ne wannan ba jininka bane shi wannan saboda kana son ka abu wannan shine bannar da masu kuɗi suke yi sai ka iske wanda yake son ya aura in miliyan 100 ne akwai wani mai kuɗi da ya bada miliyan 10 akai surkin sa kasar Faransa ai masa magani sai aka zo aka dauki kuɗin da aka sace kuɗin wallahi ga gobe ya bada su miliyan 10 amma baban shi yana nan bai iya bashi jikabiyar ya sai magani dabi'a ce ta waɗansu mutane kuma in an yi ci a ce ai su manya ne ba a gaya musu gaskiya babu wani babban wanda kake wallahi kaskantacce kake dan duk wanda bai san girman mahaifin shi ba wallahi wannan mutumin banza ne ya za a yi a ce mutum ya ba mun ce ka a tai makama sirkai ba ko makwabta ko abokanai ko abin da kamar haka amma mahaifinka su ne bidarajatil ula amma saboda duka iske wani malami na nan karkashin shi amma bai gaya mishi gaskiya mutum yana ganin kai kana malami kana ganin mutum na mahaifinsa walakanci kuma ka ki masa wa'azi dan saboda akwai sauran naka bayani da kasa kai ma ka lalace Allah ya sawaka satan nan tana bukatar waɗansu abubuwa a sati abu inda aka boye ya zamanto dukiya ce kuɗi ne an kai su cikin kofar alliki an kai su cikin banki an aje an kai su cikin burgami an aje ko ba haka ba in kauye na inda ake aje kuɗi karkashin gadon kala wani lokaci a sa su can karkashin tukunya a aje nan wurin maboye su ne amma kuɗin da suke ga fili to waɗannan da mutum ya dauke su ba a cewa ya yi doka daga cikin hilji al-iqrar in ana son a tabbatar da sata sai mutum ya ce yayi sata ko kuma a samu shaidu guda biyu amintattu to waɗannan dai a takaice ɗan uwa su ne abinda suka shafi zancen sata a gurgurjini kawo waɗannan hadisai saboda bayani ne mai girma amma zancen sata tsakanin ɗan uwa dole sai an yi bincike ko ba haka ba ka aje tsakanin mata da miji kai ka san matakin da kamata ka dukan maɗanka na biyu duk dukiya wadda take misali annabash mutumin da ya je makabarta ya yi sata ya sa ta likafani za a yanke hannun da ko ba za a yanke ba malamai suka ce to ai wannan dukiyar ba ta da wata hurma ba sai an yanke ba zance mafi inganci tunda an yi sabani ba za a yanke hannunsa ba sai dai a yi masa ta'ziri sannan kuma in aka zo aka samu dukiya ta al'umma mutun ya dauka azzalumi ne ko barawuri akwai sabani dukiya baitul mali ta kasa ko ba haka nan bane ba baitul mali ta kasa ba wanda dukiya ce ta jama'a gata muna da dukiya ta jama'a kala daban-daban sai aka dauke ta shin sata aka yi koko ba sata ce aka yi ba akwai sabani tsakankanin malamai misali bari mu gani mutumin da ya zo masallaci ya yi sata dukiyar da ke cikin masallaci ta wace ta Allah ce ko ba haka nan bane to in mutum ya yi sata za a yanke hannunsa ko ba za a yanke ba an yi sabani kamar wani barawo da ya zo a cikin masallaci da ya zo sata ya duba ya duba babu komai ko da ya kunna wuta sai ya ga kawai abinda akwai fanka sai dan tabul guda sai kuma alqur'ani guda biyu sai ya zo dauki alqur'anin ne guda biyu ya aje ya dauko table ya aza ya je ya daga hannayensa yana son ya kwance fanka ya kasa yayi linkaya ya kasa sai ya je dauko alqur'anin ne guda biyu aza saman table ya saka sai ya kwance fanka ya tafi abunka ko da aka zo ga alqur'anin ne guda biyu nan an taka su an dibe fanka to irin ga barawo ya an kama shi me ya kamata a yi mai shi wanga ba zan san yanka hannu bane ai sai kashewa sun da wala kasar da alqur'ani mun fahimta da wannan amma shin abinda ya saka cikin masallaci in bai kai rubuɗi in ya kai rubuɗi dadi za a yanke hannu ko da aiki ba dukiya ce ta Allah waɗansu suka ce tunda haka nan ne ba za a yanke hannunsa ba to sannan kuma daga cikin dukiyar al'umma wadda ake ci wadda ya kamata a yanke hannu ko bai dace ba kuɗin hadaya na alhazzai kun san yanzu da yawa daga cikin masu cin kuɗin hadaya ta alhazzai suna ba kansu fatawa in an je aka ba mutum kuɗin rago 50 ko 60 ko 100 sai ya yanke 10 wani ma ko guda bai yanka ya sa kuɗi cikin aljihu in aka tambaye shi sai ce to makka nama ya yi yawa ko an yanka shi nan za a bar shi dan haka bai da wani amfani na biyu kuma ya ce a'a wai dukiya hadaya ta wace ce ta Allah ce to kai fa ni ko nawa ne ce a ce na Allah ne to kayan Allah sun ci kayan Allah in ka zo ranar tashi alkiyama ka yi bayani shi yasa zaka mutum ya bude ajansa amma ba ajima ba ya fara hawa manyan motoci da martandi zuwa za ku zo kuma Allah bayanin wannan dukiya inda kuka same ta da wanda ya sata abin da yake haramun mutum da ya saci butar langiya shin za a yanke hannu kuma za a yanke ba mi za a yi da giya tambaye da haka a yanke mutum hannu saboda ita bin halin gidiya da kuma yaron da ke mutum aiki in yayi sata a gidansa malamai suna ganin wannan ba za a yanke hannunsa ba saboda akwai shubha tana yiwa mai kudi ya zalunce shi ko ba haka nan bane wani lokacin kana mutum aiki shekara da shekaru bai biya ka ba wadansu kuma suna ganin ana yankewa in dai habba a zalunce shi ba an bashi hakkin shi shine yayi sata wallahi subhanahu wataala a'lam da kuma dukiyar da aka iske a cikin ma'adani al-kanzul madfun an gane ko to wannan in mutumin da ya aje ta ya boye a birsu tashi ce to wannan za a iya yankin mutum hannu in kuma dama ka sai fili ne amma akwai dukiyar mutane ciki kai baka san da ita ba to wannan aka ce ba za a cewa ba mutumin yayi sata da kuma abin da ya bata sai aka kammi shi da hannun wani wannan ba za a yanke hannu ba tunda abu ne kai da kanka baka san inda ka aje shi ba wannan ba za a yanke hannu ba ina fata an fahimce ni to wannan ƴan uwa mun ba ku misallai ne kadan to cin dukiyar mutane menene hukuncin sa da ONG da ake budawa a bada kudaden masallatai domin kai kana zagin ƴan siyasa a matsayinka na almajiri ko ba haka ba kana zagin masu jagorancin kasa misali ka ce Trezor da kaza da ƴan siyasa to ONG ba ƴan siyasa suke aiki a cikin su ba ko ba haka ba wa yake aiki a cikin su daliban ilimi da malamai suke aiki a cikin su an kawo littattafai an rasa inda suka yi an kawo raguna an rasa inda suka yi an kawo shanu an rasa inda suka yi an kawo kaza an rasa inda suka yi su ko waɗannan kaka shi yasa an rasa wanda zai ma wani wa'azi kai ka ci shi wancan ya ci sai an zo gaban Allah a san yadda za a yi ya kamata mu ji tsoron Allah an zo an maida ONG wuraren da yau malami zai zo ya nemi aiki a taimaka mai akiya amma karuwayin suna nan ƴan matan nan masu kyau sai su sa kaya su zo su suna sun ganin director duk abin da sun ka nema sai an yi musu ko ba haka nan bane suna zuwa suna yi ONG su sabar ma aikin musulunci ta kuma tana mai yawancin sun kuma suna ma ƴan bariki da ƴan siyasa da karuwai daga bi aiki kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya san da abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu dan haka dai sata ita ke mai da kowace irin al'umma baya da an samu barayi goma cikin al'umma suna iya halaka al'umma shi yasa ƴan uwa annabi yusuf sun ka ce tallahi ma ji'na li nufsida fil ard wa ma kunna sariqin mu ba mu kasan ba mu zo ba dan mu banna a bayan kasa kuma mu ba barayi bane domin yin sata banna ce a bayan kasa mutum guda ya sace dukiyar da za a iya yin kamfani goma ko wane kamfani zai iya ɗaukar mutum dubu kaga mutum dubu goma ko wane mutum ɗaya daga cikin waɗannan mutanen yana da fami da ƴaƴa ya ɗauki nauyinsu sannan za a rinka yin abin da zai amfanin al'umma to ya balle an samu ɓarawo goma cikin ƙasa ko masu ɗauka azzalumai masu ƙwace dukiyar al'umma masu ɗauke suna kai ta ƙasashen waje bai yiwuwa a samu gaba kaga dan ba an ce a yanke hannu ai ba wani abu bane to dan haka dai Al-Qur'ani shi cewa in an yi sata a yanke hannu mutanen China sun kace in an yi sata a halbe da sun kai dola 2,500 ya kamata a halbe a kashe Turawa suka ce a'a ba a yanke hannu ko da waka sata a kai ka gidan kasu duk ta musulunci tafi domin na musulunci in an yanke hannu zai zan shaida da bada tsoro ga wani ba zai aikata ba kashewa in an kashe mutumin ya riga ya tafi bai jin tsoro shi ya riga ya ta kare gare shi ko ba haka nan bane ba tsoron Allah bane kuma na tana in mutum ya bari ko ya dena ba don Allah ba bai tunanin gobe don shi bai yi imani da gobe ba amma na musulunci yana tunanin gobe shine bambanci tsakani amma a kai ka kasin miliyan goma an ce an kama ka shekara biyu ka fito kuma yanzu ka cigaba da cin dukiyar mutane wannan bai yi ba a yanke hannu a saki mutumin wallahi an ce za a yanke shi na cewa kudin nan suna wuri kaza ƙaryar banza da yi to don haka dai ƴan uwa wallahi tallahi babu dalilin da yasa Allah ce ayi yankan nan shi Allah subhanahu wataala ya fi mu sani in mun dauki cewa sata dukiya al'umma zalunci ne in zalunci yayi yawa ana iya kashe mutum au fasadin fil ard dan fasadin fil ard la in kuma ka dauki cewa sariqa ce suke yi waɗanda anka ba amanar dukiya al'umma sai ya zamanto yanke musu hannu za a yi tsakanin kishi da dauri da abin da ya kama da haka duk sun tabbata akan su sannan kuma biya ya tabbata ga wanda yayi sata domin malamai wadansu suka ce a'a ba zai biya ba wadansu malamai suka ce zai biya in an iske abinda aka sata in an iske za a karbe shi wadansu malamai suka ce ko babu zai biya dalili ko duk mutumin da yayi itida'i akan dukiyar mutane ko da kuskure ne kai ka taba dukiyar mutane ai za ka biya ta balle mutumin da daga gangan ya dauke ta halakar da ita hadisin da ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza uqima wato alaihi al-la wato la yagrimu sariqu barawo ba zai biya kayan mutane ba idza uqima alaihi alhajj an gane ko in an kai masa haji an kai ce hannunsa wannan hadisin Imam an-Nasa'i da Imam ad-Darqutni sun kawo shi amma hadisi ne bai inganta ba malamma hadisi suka ce hadisi ne munqati' Allah subhanahu wataala ya gane da mu da haka dai ƴan uwa wannan kadan ne daga cikin abin da ya shafi zancen sata mun ka dauko su mun kai bayani dan saboda kada tambayoyi su rinka zo mu da mafi yawancin lokaci kuma dan saboda ƴan uwa dalibai mu bude ma junan mu kofa wasariqu wasariqatu da barawo namiji da barawuniya mace faqta'u aydiyahuma ku yanke hannun kowanne daga cikin su hannu daidai na dama jaza'an bima kasaba sakamako ne na daga abin da suka aikata nakalan minallahi uquba ce daga Allah kaga jaza'an sakamako nakalan uquba domin wato bayyuwa mu ce jaza'an sakamako nakalan minallahi kuma sakamako daga Allah ko ba haka ba sai dai mu ce jaza'an bima kasaba sakamako ne na abin da suka aikata dama Allah ya ba su hannayen su suka je suka yi abin da za a yanke nakalan minallahi uquba ce daga Allah subhanahu wataala wallahu azizul hakim Allah subhanahu wataala azizun mabuwayi ne hakimu kuma Allah mai hikima ne duk cikin ayyukansa akwai hikima wannan aya dai daga cikin manyan malaman lugha wanda ake kira Abdul Malik ibn al-Quraysh al-Asma'i ya karanta wannan aya was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim yace wallahu ghafurur rahim sai wani balarabe yace a'a wannan menene yace al-Qur'ani yace ba al-Qur'ani bane sai Asma'i yace ka haddace al-Qur'ani yace a'a ka san wannan sura yace a'a yace to sai karanta ayar Asma'i yace sai karantawa was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu ghafurur rahim balarabe yace ba al-Qur'ani bane sai Asma'i yace tuna sai yace was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim yace to yanzu ka samu aya al-Qur'ani domin mi domin bayyuwa a ce an yi hukunci jaza'an bima kasaba an yanke hannu kuma a ce wallahu ghafurur rahim nan ba ai mutum jin kai ba amma da anka ce azizun azza wa hakama faqata ya buwaye yayi hukunci wanda yake daidai sannan ya yanke wannan yana nuna muna sirrin alqur'ani mai girma Allah ce faman taba min ba'di zulmihi ala rabbih
faman taba min ba'di zulmihi wa aslah فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
فمن تاب دون دا يتوب من بعد ظلمه باين ظالم تن دا يينا ساتا كينا إنا فاتا أم فهمتا وأصلحكم يئنغن تأيكن سا فإن الله يتوب عليه الله سبحانه وتعالى ذكر بتوبا سا to nan in ya tuba kafin a yanke hannunsa a boye Allah zai karbi tubansa in kuma an yanke hannunsa domin za a cigaba da aibanta shi wannan duk ba matsala bace fa inna Allah yatubu alaihi Allah zai karbi tubansa har yanzu dai mai jalali ne yace a to ai Allah bai ce dukiyar mutane ba ta fadi a gare shi ko ba haka ba ai yake cewa to tunda Allah bai ce dukiya za ta fadi ba kenan doli doli barawo zai biya wannan dukiya dan ya ce fa inna Allah yatubu alai Allah zai karbi tubansa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai ne yace fit ta'biri bi hadha ma taqaddama kenan irin wannan ya gabata a cikin wannan bayani fala yasqutu bi tawbatihi bai faduwa in ya tuba haqqul adami haqqi na dan adam min alqati na ayanki masa hannu haqqin an kashi wajen alqali wa raddul mali da mai da dukiya an gane ko thumma bayyanati sunna annahu in afa anhu qabla ar-raf'i ila al-imam saqata al-qat'u 'alayhi ash-shafi'i sunna ta nuna cewa in dai kafin a zo da barawo ne ba a kai shi ba gidan alƙali ko kuma ba a kai shi wurin yi masa hukunci ba dan ba ko ne alƙali naga eh yanke hannu ba to babu laifi ana iya yafi masa amma in an kai shikenan babu zancen azaba da baya to kaga imam Suyuti yaga kamar cewa bai ga wanda yayi bayanin cewa ba shin zai biya duke ko ba zai biya ba amma ne da tafan fiqh suna cike da wannan bayani da yace bai gani ba amma wancan na hiraba da yace bai gani ba wannan shine sai an yi bincike ni ma dai ban gano ba tafsila take amma na sata lalle malamai sun bayanin zance mafi inganci barawo sai ya biya bayan yayi sata ko da abin babu shi sai dai in shi wanda aka yi ma sata ya fi domin yanke hannu haƙƙin Allah ne dukiya kuma da ya dauka haƙƙin dan adam ce ina fatan kun fahimta fa inna Allah yatubu alaihi Allah zai karɓa tubar shi dan haka Allah yana karɓar tuban bayinsa duk sabon da suka yi inna Allah ghafurur rahim Allah mai gafara ne Allah mai jinkai ne sai Allah ce alam ta'lam
anna Allah lahu mulku as-samawati wal ard yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha'u والله على كل شيء قدير.
ألم تعلم شنباك دمسان ير أن الله له ملك السماوات والأرض شوى ملك سميدك السي يناغ هنو الله سبحانه وتعالى tabbas mulkin sammai da ƙasa yana ga hannunwa yana ga hannun Allah subhanahu wataala shi yasa duk abin da yayi niyyar zartarwa babu wanda ya isa yace wannan abin ba zai faru ba ina fata an fahimce ni Allah shi yake ju yake kawo dare da rana babu wanda ya isa yace yau ba za a yi dare ba ko ba za a yi rana ba ko ba haka dan bane Allah subhanahu wataala shi yake tafiyar da duniya irin yadda yake so dan kaga an baka wani dan mulki kadan na wani dan lokaci na Allah na iya zare shi dukiyar ta Allah ce yana iya zare ta babu mai son a ce yana da mulki ya koma bai da mulki babu mai son a ce yana da kuɗi yanzu bai da kuɗi amma da yake na Allah ne sai ya kwace ya ba wani dole ka koma kai hakuri kai kallo ko ba haka ba Allah subhanahu wataala yu'adhibu man yasha'u yana azabtar da wanda yaso in ya cancanci azabtar da shi don adalci wa yaghfiru liman yasha Allah yana yin gafara ga wanda yaso don ya cancanci ayi masa gafara in kuka duba ayar da ta gabata yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha nan ko yu'adhibu man yasha'u wa yaghfiru liman yasha to menene sirrin na taqdimi wa ta'khiri malamai suka ce can ana zancan waɗanda suka yi shirka ne ba tare da an tsere musu da haddi ba na shari'a sai aka gabatar da gafara su tuba ko ba haka ba wa qalat al-yahud wa an-nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adhibukum bidhunubikum bal antum basharun mimman khalaqa to yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha kama ana kiran su ne zuwa ga su yi imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam don samu gafara amma nan sai an ka ce yu'adhibu man yasha'u don an ce faqta'u aydiyahuma ayanke hannu bayan an yanke hannu jaza'an bima kasaba an yi musu amman wato an yi musu sakamakon abin da suka aikata nakalan min allah kuma ukuba ce an riga an yi musu ukuba faman taba min ba'di zulmihi wanda ya tuba bayan zalunci dai wa aslaha ya gyara aikin sa fa inna allaha ghafurur rahim to allah zai gafarta masa to alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard yu'adhibu man yasha'u sai an gabatar da azaba saboda an tsayar da haddi akan su wadansu malamai suka ce a'a yu'adhibu man yasha'u an gabatar da azaba ga barawon da ya ci dukiyar mutane babu wanda ya san shi sai allah bai tuba ba to sai an gabatar da azaba dan yayi kokari ya dawo ya tuba wa yaghfiru liman yasha Allah yana gafara ga wanda yaso wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai daga ciki shine ya azabtar da wanda ya dauki dukiyar mutane ko wanda ya zalunce su ina fata an fahimta dan da yawa daga cikin mutanen da suka zalunci al'umma suna ganin cewa babu abin da za a yi da su ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala bai barin sai ka mutu kana da rai Allah ke ciro ma cututtukan da za su dukiyar gaba ɗaya sai ta ƙare kana da ran Allah zai haukatar da kai waɗansu su amfanu da wannan dukiya kana da ran inda ka aje dukiyar bayan ka sauka daga jagoranci a canye dukiyar gaba ɗaya ko ka je wajen kasuwanci a yaudare ka ko kana da ran ka tsufa dukiyar ba ta yi ma amfanin komai kana da shekara 100 me za ka yi da budurwa kana da shekara 100 me za ka yi da ji ko juice me za ka yi da nama me za ka yi da gizna me za ka yi da hula Allah ya tsufar da kai ka rukuce ka lalace ka rududduje kuma dukiya azaba ta sai an tambaye kana tashi alkiyama kuma kai ba amfani da ita ba ka mutu ka bar mu wasu sun tai turai sun yi zina sun sha giya kuma kai ka tsara dukiyar kuma za a tambaye ka abinda ka tsara da dukiyar ka dauki dukiyar ka kai ka boye su kuma waɗancan sun anshe sun hana ma ita kai baka amfana da ita ba kuma wannan bai hana Allah ya tambaye ka ranar tashin alkiyama wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai kuma daga cikin ikon sa yana da izinin ya kama barawo duk lokacin da ya ga dama dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zama to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh